akwai wanda ko da dinari ɗaya ka bashi ko da taro ko sisi ka bashi la yu'addihi ilayka sai ya zalunce ka ba ga sai ba duka ɗaya suke ta fuskar gaskiya ko riƙon amana ko fatan ka adam an haka dai anan wurin yayin da Kirista yayi gaskiya dole ka tabbatar da gaskiyarsa yayin da musulmi yayi zalunci dole ka tabbatar da cewa azzalimi ne dan lokacin da kace wani musulmi yayi zalunci wannan baya nufin ta zagi musulunci aslan ma kai bayanin hakikanin musulunci ne dan daurewa dan uwanka musulmi gindi baya da gaskiya shi ke sa wanda ba musulmi ba ya fahimci mummunar fassarar musulunci a wurinka dan kaga wanda ya rubuta takarda jiya abinda yake cewa yadda ake bayanin musulunci a wurin karatu ya sha bamban da yadda musulmai suke aiwatar wanda wannan gaskiya ne yawa daga cikin musulmai suka zanto ɗayan kuka masu ga kowar su jifa ma'ana sai mutum ya aikata wata ɓarna sai a ɗauka cewa musulunci ne ba su dama ya aikata musulunci ko bai yadda ba yi zalunci musulunci ko baya son zalunci inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan ya muna na musulunci ko baya son bonina wa ihsani Allah yake so wallahu yuhibbul muhsinin inna Allah ma'a alladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun haka dole ne mu fito fili mu bayyana irin wannan wannan shi zai bayar da dama waɗanda ba musulmi ba su gane cewa ga yadda musulunci yake addini ne na adalci ba wai addini ne na ɓangaranci ko ƙabilanci ko dan wani kawai musulmi ne duk ɓarnar da ya shi kenan sai ɗaure masa gindi wannan ba daidai bane wannan kuskure ne yaya hukuncin alƙawarin da mutum zai yi kamar a lokacin siyasa cewa a zo a rama mutum kuɗi a sai a mafaɗa tunda na baka kuɗi za ka jefa min ƙuri'a to dole ne ka cika wannan alƙawarin kai ka faɗa muku cewa ni a aƙidata a fahimtata wadda tsakanina da ubangiji dan har yanzu ina ganin ban yi laifi ba ko ban gano cewa na yi kuskure akan fatawata ba duk ɗan siyasan da ya zo ya raba maka kuɗi kar ka mayar ka karɓa inna ma huwa rizqun saqahu Allahu ilayk arziki ne Allah ya koro maka kana gida fakuluhu hani'an mari'an ku ci a huta babu komai a kanku amma wallahi idan ka san azzalimi ne ka zai ka zaɓe shi billahi lazi sai Allah ya tambaye ka ranar tafi kiyama an ka goyi bayan zalunci ka karɓa kuɗin ka cinye ka zaɓi wanda zai adalci ka zaɓi wanda zai daidai wannan shi ne wayewa a cikin siyasa amma ka zama ba gida ke kawai wani zai ɗauki kuɗin ka sata kuma ya baka kuɗin ka jefa masa ƙuri'a kuma ka san zai sata kuma ka san zai ba zai daidai ba wai roƙon ka kai ba kana gida bai kawo maka abinda manzon Allah yana roƙo da zalama kare ka yi ƙarya ka san akwai irin karnukan farautar siyasa sai su je su ɗauki bas sai su kota da mutane kamar bas biyu ko uku sai su tafi gaman hawus ba da mutum gaman hawus ɗin barno gaman hawus akwai wani gaman hawus ɗin ko su je gidan wani babban ɗan siyasa shi da wani san su ba na ba sun sa wani ya yi rawani a cikinsu ko in bai rawani ba ya yi wata shiga ta ba dama ne sai ta aiki ya zo ne su nuna goyon bayan su daga gari kaza suke su bado ta local government da take lungu ita da mun gurin mota biyu ko mota uku kuma daga nan cikin gari suke wata unguwa fa sai wanda ya gaba dama ne a ce yana da magoya bayan a wata karamar hukuma can sai ne ta lungu idan a kano ne sai daga dogon local government su ka san ta ko wace ke nisa daga kano idan anan ne sai ko yana wajen wace ce abadan ce kai nan wajen malam ba sai daga can yake karfin duniya to kaga kafin Abdu sawun sa a gane gaskiya yake ko ƙarya yake yi ba lokaci na farko dai dama gwamnati ta kashe wajen ba karta babu titi ba ruwan sha ba lantarki ba telefon wai zai je mutu ko labari to gurgurda abin da ya kada sai a dauki kuɗi a mai mulafi a bai shi ma kuma kafin ya fito ya gama lissafi ya ware nashi a ɗaya aljihun ya san kuma su wane ne su ma garaman ka waɗanda da su ne abokanai yakin ka ya ware daidai nasu sauran ya ayyuan nasu da aka ciko su kowa a basu naira ɗari ɗari ya zo birni ya ga titi ko kuma dama a birnin yake an taɓa da gidi ga wata unguwa ya rarraba musu nasu to wannan shi ne zalunci wannan shi ne zalunci zuwa kai kai ƙarya zuwa kai ka karɓa babu yanda za a yi wannan duke ka zama halal kan amma har kawai kana gida wani ya zo ƙonka samu ka kofa ya zo cewa ga wannan a taimaka kuma a taimaka mana da addu'a ko a yi mana kaza ko kuma dai lokacin zaɓe ne kar a manta da mu za ka karɓi kayanka ai ba wai wani contract ne kai sainin tsakaninka da shi ba ba ruwan ka ka karɓa Allah saka da alheri ka sa aljihunka amma Allah ranar jefa ƙuri'a ka nemi mutum na gida ka jefa masa wannan shi ne magana ta gaskiya wanda dole mu faɗa wa junan mu wallahi idan muka kyale masu mulkin mu sai sun kai mutum baro sai sun kace mu anan kuma a lahira su samu rasa aljanna anan ba daɗi ta ce dukiyar ba su yi aiki ba kuma shi kenan a lahira kuma su samu tsakanin mu da ubangijin mu mun yi ta ƙarya da zage-zage nan mun shafa bula mun yi bangar siyasa ko sallah wani bai fadan jefa ƙuri'a ko sallah wani bai fadan saboda ya kai hoton wani kan siyasa ta wani wuri amma kuma shi ke dai wurin Allah ran fasu ka je ka ce me tsakaninku da Allah nawa ne aka yi amfani da su sai aka ba su fasta karfe ukun dare a cikin yake dukkan titunan Maiduguri, dukkan titunan Kano, dukkan titunan Abuja, dukkan titunan Sokoto da Dakar. Nawa ne aka amfani da su akan wannan? Nawa ne za a ba su fasfa daga nan gurin su kai ƙauyuka inda mota ba ta zuwa, sai sun hau mashin sai sun ƙetare kogi. Amma cikin kuwa ya taɓa kai kalmar shahada a wajen, ya samu wani bama gudun da ba ya kalmar shahada yake ce la ilaha illallah ka shiga aljanna. Kuna ɓata kan ku lokaci, ku yi ihu, ku shafa bala a jikin ku, ku yi yanke-yanke a sa ku kashe wannan, ku soki wannan, sannan kuma a sace kuɗin ku, sannan ku ba ku yi sallah ba, ku yi azumi ba, sannan ku je ku shiga wuta. Billahi la ilaha illallah, ko ku zama wayayyu, ko kuma mutum ya ci wahala a nan gurin, ya je lahira shi dukan su. Ba wani uzuri da zai gabatarwa Allah ran tashin kiyama. Ina faɗa muku gaskiya. Wannan mai takardar abin da yake cewa su ɗalibai ne a jami'a, kan suna cikin shekaru na sha'awa, ga shi kuma suna takuɗe da mata, suna cikin tashin hankali mummunan gaske. To abin da yake damu su shine a cikinsu suna son su yi aure amma iyayensu sun hana su, sai a ce ka bari sai ka ƙare makaranta, kuma wani ɗin a halin gaskiya yana da halin yin aure ɗin. Me ya hukunci su? A gaskiya dukkan wanda yake da halin da zai iya yin aure kai tsaye ya auren su, kada ya ba su lokacin cewa sai ya gama makaranta. Ya auren su ya ci gaba da karatu, aure ba ya hana su ba. In dai kana da ya danganci halin da kuke ciki. Ina fata an fahimta. Wanda ba ya da halin yin aure su sai ya haƙuri. Wani ya sa'adu bin lazina layu da zume kana ta yi mulihun Allah min fadu. Ya haƙuri har Allah ya kawo masa ya wayar da zai. Wanda yake da hali ni kai na nan gurin ban je jami'a ba sai da na yi aure. A shekarar da na yi aure, na yi aure a Januwari, kuma a wannan shekarar a cikin Satumba sanda na tafi university. Aure na bai hana ni in kammala karatu na ba. Da haka aure ba ya hana karatu, ai kuna da abin gudanarwa. Kana da wani kasuwanci da kake kai da wani abokinka kuna mugawara ba. Kana da waɗansu harkoki da kake na waje ba karatun ka ɗaya ba, waɗanda kuma sukan taimaka maka. Akwai ɗalibai masu wannan dabara, masu wannan hazaƙa, ba masu zaman kashe wando ba, ba gida dawa ba cikin ɗalibai, ba kuma ƴan ƙaina da ƴan ƙwambo ba. A yi ta sa belt ana tsuke ƙugu ko ba ko kobo, sai yawan aljihu, wani aljihu a daga nan gefen ɗowa, wani daga kuɓi, wani daga gwiwa, irin wannan na gayu ko ba ko kobo da sakawa. Duk wanda yake da halin yin aure, wallahi ne a shawara kai aure ya karatu, karatun ma zai fa albarka, zai fi ma samun nutsuwa. Idan ba ya da hali to sai ya ta haƙuri, wannan jihadi ne, ya yi ta haƙuri yana azumi, har Ubangiji ta Allah ya wada ƙarshe. Amma ba daidai ba ne ba kuna da halin yin aure iyayen suke ba za su ba, don mutum sai ke faɗa cikin zama. Wannan ba daidai ba ne. Duk wanda Allah kai ta rubuta cikin ayoyin da sun aurar da ita aure na dole ga wani wanda ba ta tsaka. Mutum ne mai wadata amma kuma kazami ne, kazami na ƙarshe. Yadda ta rubuta ke nan. Yace saboda haka akwai wani saurayi da take so, sai take satan jiki ta je ci kuta da wannan saurayi. Dan ta je suka yi fasikanci ta zo ta tuba ta yi kisa da fari kai na gama. Bayan kwana biyu dai shi dai wanda ta take tare da shi ba ta son shi. Saboda haka kwanciya da shi ma ba ta so. Kuma dole za ka yi sha'awar ɗan namiji. Da ka yi tunanin wani ɗan namiji, ka yi tunanin sha'awa ba wani suke tunawa ta wannan saurayi. Sai ki sake 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 jiki ta burinsa. Ta yi haka har sau biyu. Daga ƙarshe sai ta ba shi shawarar cewa wane in za ka yarda ka aure ni in kashe auren nan in fito mai aure. Sai ki gaskiya sai an ce masa duk wanda ya zo tsakanin su da wata ba aure a tsakanin su har abada. Ba haka sai tsoron Allah yake ji da zai ba. Sai dai su tuba ne daga wannan cikin. To waɗannan maganganun ina iyaye suke kallo suka aurar da ƴarsu ga wanda ba ta so. Wannan kuskure ne. Ba a yin auren dole cikin addinin Musulunci. Ana gina aure da bisa ga soyayya, bisa ga ƙauna, duk auren da babu soyayya a ciki ba zai dole ba. Akwai yarinya da iyayenta suka aurar da ita dole lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta so. Sai ita kai ƙara wajen annabi. Annabi ba ta zaɓi yake ko ki kashe auren ko kuma ki ci gaba duk wanda kika yayi. Ta ce zan jure in zauna tare da mijin haka. Amma na yi haka ne dama don ka faɗi wannan magana iyaye su ji daga bakinka cewa ba ta ikon auren da ‘ya’yansu a lafiya. Wannan ba daidai ba ne iyaye su auren da ‘ya’yansu a lafiya. Kuma kuna sanar da labarin Barira. Barira ku yan za ta ummu na Aisha. Tana da mijinta Mubi. Suka rabu, da suka rabu ya zo yana matuƙar son ta. Ita kuma tana matuƙar ƙin shi. daidai da wurin da muji da bare da kauce ya muji ya yi tabin sawun ciki a cikin titunan Madina. Manzo Allah ya kalli Abdullahi ibn Abbas ba ka jin tausayin yadda muji yake cikin tsananin bege da son barira, ko ba ka mamakin yadda ita barira take tsananin kishi, yace wallahi ina mamaki. Har sai dai aka nemi manzo Allah ya sani baki a cikin labarin. Manzo Allah ya tashi da kansa yadda ya samu barira. Yace da ita ce yadda mana muji ya sake aurenki. Sai tace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kana bani shawara ne ko kana yi min umarni? Kace a shawara nake baki, kace to bani sai. Ma'ana inda umarni kake dole in bi a matsayinka na annabi, amma in shawara kake kace bani sai. Haka manzo Allah ya tashi ya fita kana ta babu yadda yake. Yanzu in akwai wanda zai tilasta wani ya auri wani, ko ya tilasta wata ta auri wani a duniya, ai manzon Allah ne ya fi cancantar ya tilasta barira ta auri mubi. Amma manzon Allah bai tilasta ta ba tunda babu dole cikin addinin musulmi. Da haka ya kamata iyaye su yi haka. Yanzu abin da kuke jan hankali ku kera kika samu kanki cikin wannan hali. Na farko ba za a rufe miki kofar tuba ba, duk da kin tuba kin koma kin koma kin tuba ki dauka tuban da kika yi ta karfe din nan yanzu ita ce ta karfe. Ki tuna ko Ubangiji Ta'ala ya tsare tubanki, kuma yi kokarin fadakar da iyayenki cewa fa in zai ki zauna da wannan bawan Allah ba za ki baki hakkin aure kai dan su raba. Dan zaman lafiyar ki shine su raba. Dan suka raba ku Ubangiji Ta'ala ya kawo miki wani sai ki aure. Mai tambaya ta biyu kuma tambayar yana tambaya ne dangane da menene abin da ya kamata mu yi a goman karfe. Ya dan uwa abin da ya kamata ya kai a goman karfe doriya akan azumi da kusa bai shine raye gare da ibada. Da kuma itikafi idan ta samu dama. Qiyamul layl da itikafi. Qiyamul layl a cikin kowane dare banda Ramadan a ba ta mai falala, an ayoyin Alkur'ani sun nuna falalarta. Wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama wa minan layl fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yub'atha rabbuka maqaman mahmuda. تتجافى جنوبهم على المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ولما ايو ينسي فسروا حتى مثل كان كللا فيوجدوا سواء ما تكاد رمضان او وجد رمضان. قبلنا من كللا كبر ايونا القران يسنون وتا سكن سوره الفرقان وتا اير سكن سوره السجده وتا كما سكن سوره الاسراء. دوديك سوره الاسراء ولنا ايتوا ايون نيتي بان تسيني بانني سياتي اي wajibcin qiyamul layl ke bantacce ne ga annabi, amma mustahabbancin tafa ya shafi kowa daga cikin ɗaiɗaikun al'umma. Haka ga ya ayyuhal mujammil qumul layla illa qalila nisfahu aw yunqus minhu qalila auzila alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Dukkan wannan ya shafi ramadan, ya shafi kuma wajen ramadan. To amma idan ramadan ya zo, qiyamul layl mustahabbancin sa na ƙarfafuwa sama da sauran kwanaki da ba na ramadan ba. Da haka manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Bukhari, man qama ramadana imanan wa hasaba ghufran lahu taqaddama min dhanbi. Dukkan wanda ya tsaya wa ramadana yayi ibada yana mai neman lada, yana mai imani da Allah an gafarta masa abin da yake mai zunuban sa. Sannan kuma idan ramadana din yazo a goman ƙarfi, mustahabbancin ya kan karfafu sama da sauran ajrin din farko. Tunda manzo Allah ya ce man qama laylatal qadri imanan wa hasaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dukkan wanda ya dace wajen yin qiyamul layl a daren laylatul qadri yana mai imani da Allah, yana mai neman lada, an gafarta masa abin da ya shuɗe na zunubin sa. To wannan kaga a cikin ramadan kalfafuwar mustahabbancin ya ƙara kwanakin da ba na ramadan ba. To anan duna akwai tambaya, qiyamul layl da ka yi ta kai kaɗai a gida, da ka yi ta a masallaci, wanne yafi falala? Manzon Allah ya faɗa cikin hadisi yake khairu salatul mar'i fi baitihi illa al-maktuba. Mafi fifiyar sallar da ɗan adam zai ita ce sallar da ya a gida sai ka in ta farilla. To wannan hadisi yana magana ne akan sallolin nafila waɗanda ba su shafi watan ramadana ba, waɗanda ba salatul tarawih ko tahajjud ba, kayi su a gida yafi. Dan haka ma ya sake faɗa cikin hadisin Bukhari, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha quburan. Ku dauki wani taso na sallah, na sallolin ku rinka yi a ɗakunan ku, kar ku mai da ɗakunan ku su zama kamar makabarta. Wannan duk ana magana a wajen Ramadan. amma a cikin Ramadana sallan tarawihi a masallaci ya fi sallah sama da yin ta gida. Ina fata an fahimta. Dan abin da yasa na fara kawo wancan hadisin, akwai waɗanda suke kawo wancan wajen su hana mutane zuwa sallar tarawihi, ko su hana mutane zuwa sallar tahajjud. Sai to ai ko sallah a gida ya fi sallah, ko sallah a gida ya fi sallah. Shi ko wancan hadisi yana magana akan nafilfili waɗanda ba na Ramadana a wajen watan Ramadana. Amma a cikin watan Ramadana yi cikin jam'i tare da mutane ke yi falala. Ina ba ta an fahimta. Sannan kuma shari'a ne yin ta a cikin jam'i din tare da mutane. Dan na ji waɗansu ma suka yi ganganci su ce wai bid'a ne. A ga masallaci ai tarawih ko tahajjud wai bid'a ne. Wannan ganganci ne. Ko dai san zuciya, tsabagen san zuciya, ka san akwai wanda shi in baya iya abu, to sai ya haramta dan kowa kare. Ko kuma yana ganin wanda suke kiyamul lailan nan akwai zaratan mahaddata alqur'ani wanda sai iya tajwidi suna ja jama'a suna jin dadin su je su ko bai iya ba to sai sai haramun ne. Na taba ganin wani malami wata shekara suka ce kusan shekaru goma sai yake haramun ne. Eh akwai ke qur'ani shi ya da aka ji da Allah sai ke qur'ani haramun ne. Da aka bincika sai dalibai sai gano shi bai haddace bane sai yake wa hafizai fata ba. Da tafiya sai tafiya ya gano kana suna yi kuma sun samu qur'anin sa mai zuciya riki. Idan an fita sai buɗe Qur'ani sai karanta ko tun da farko da ka bada fitar wannan da ka huta ka hutar ko ba haka ba dan ka yin qiyamul layl a cikin watan Ramadan yana da falala kai a masallaci cikin dangi sama da kai a wuri kuma shari'a ne a masallaci din ya tabbata a sunnar annabi ta aikace da ta magance ita kuma sunna ta qaririyya an bai ga ko manzo Allah ya fito cikin dare sai ga mutane suna sallah a masallaci sun da suwa yayin da suke sallah a masallaci cikin layali Ramadan da aka ce ai waɗansu mutane ne suka fito sallah sai suka ko wancan ya dan haddace wani abu wancan ya haddace wani abu sai suna yi daban-daban sun ce ga ya kamata tunda ga ubangiji ne Ka'aba ya fi su haddan Qur'ani su haɗu a bayan su yi musulmi sai manzo Allah ya ce laqad ahsanu qam asaba ita hakika sun ce sun yi daidai kaga manzo Allah ya tabbatar da su a hadisin Bukhari da Muslim kuwa da kan sai ce da Umma na Aisha kai kika bar ma ki samu a masallaci sai ya tafi ya annabi ka barma a masallaci bayan sallar isha'i bayan dare ya ce manzo Allah ya fito sai ya zo ya kama sallaci kadai cikin masallaci da zawi sai wani daga cikin wani adadi ne ta bai ta ga sai shugaban da bin sallah ya yi sallah tare da har a kan ya ce gari sai manzo Allah ya sake fito sai adadi ya karu sama da rabiya suka yi sallah tare da shi ya ce gari karo na uku aka zo masallaci ya ce manzo Allah ya sake sallah tare da su ya ce gari kaci na hudu sai mutane masallaci har wajen masallaci sai annabi ya fito amma din su manta ai har sai suka dinga cewa assala 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 to suna nufin tana kan annabi annabi dole zai sai su zo kyale har sai da fito sallar asuba wadin suna wajen haka sallar asuba suka tambaye annabi me yasa ba ku fito ba yake na ji tsoron kin fito a wajabta muku ita in an wajabta muku ita ta zama wajibi ba za ku iya yi malamai suka ce a nan gurin kaga abin da ya hana annabi fitowa ba wai dan sallar ba ta halarta ba sai dan jin tsoron in ya fito za a wajabta wahayi na sauka a kansa amma in bai fito ba tana nan a mutahaddi wanda ya ga dama yi wanda bai ga dama bai bari ina ba za mu wannan ita ce fitil annu'man ibnu bashir yake cewa mun yi qiyamul layl da annabi a daren 23 yake zuwa 1:3 dare wanka na farko mun yi qiyamul layl a daren 25 zuwa wato ainihin rabin dare mun yi qiyamul layl a daren 27 tare da manzon Allah sai da mafaitu sa 2:3 dare tun daga farkon dare zuwa 2:3 yace ka akwai lokacin da muke qiyamul layl tare da annabi har sai da muke tsoron koma sahur zai ku ce mana ne ana gama sallama kowa na gaba ne da abin da ya samu ya ci kafin alfajr ke to sahabbai kenan su riya su sun yi sallah tare da annabi to kaga anan gurin idan ka dauki wannan hadisi annabi ya fito masallaci ya sallah tare da mu kai kuma yanzu ka zo ka sai gida ne sai ne kila sai ka kafa hujja da dan hadisan wanda suke nuna ayi a gida su kuma ne a gida ba su jafira magana ba fa kuna magana a wajen Ramadan dan a wajen Ramadan manzo Allah sai a gidan sai ya mulla ne hadin mana sai take cewa ya tafi yana sallah cikin dare ina gaban sa yayi alƙibla da ni yayi mai da ni ne sai kuma sai tabar a gaban sa a alƙibla take ina cikin barci sai in turo kafata inda yake sa goshin sa idan ya dora goshin sai ya ji kafata sai ya ture kafata ya dora goshin sai ya shiga da take bayan ya kammala idan ya tashi ya miƙe sai tunda yana rubuwa a cikin karatu sai bace sai ta kwashe ne sai ya sake turo kafata wajen idan ya zo kuma zai shiga da sai ya sake ture kafa wannan a gida ne kuma masallaci to kaga a wajen Ramadan ke a cikin Ramadan kuma a masallaci a wajen Ramadan kuma a gida
dan haka kuskure ne wani ya zo ne cewa abu bid'a ne, dan naji wani ya ganganci ai ba ai bid'a ne ai bai halatta kiyamun lalle ai ta haji da ake zuwa, wanda kuma yafi kuskure ma wanda ya fata wai kuma bai halatta ma ta fi ba. Ya za ku da hadisin Bukhari, la tamna'u ima Allahi masajid Allahi, idan ba matarka take zan tafi kiyamun lalle, manzo Allah ce kada ka kuskura ka hana ka, kada ka kuskura ka hana ka, in ko kace kada ki je ka saba mana Allah. Allah ya ce fal yahdhal alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim, ma su dangantun sabawa umarnin annabi kici yayi wata fitna ta same su ko kuma azaba mai karami, dan haka dan Allah mai tsoron Allah abinda mu ba za mu iya ba saboda ragwancin mu ko saboda wani dalili namu kar mu harantawa al'ummar annabi ladan, dan haka mata na iya zuwa kiyamul layli cikin ramadana irin yadda maza suke iya zuwa, idan mace ta zauna a gida ta yi sallah yayi, waɗansu malaman ma suka nuna kati don saboda hadisin da yake nuna sallar mace a gida ya fi a masallaci ko da na annabi ne lada, idan ta je masallaci kuma ba ta yi zunubi ba, ba ta saba wa kowa ba, sannan in fito za ta dole mijinta ya kyale ta, don manzo Allah ce la tamna'u ima Allahi masajid Allah, masajid Allah ya saka kowane masallaci a banka samu, matarka ta ce za ta je masallaci ba ka isa ta hana ka ba. Hadisin Tirmidhi yake idza ta'azzamat imra'atu ahadikum yadhhabu ila al-masjid fala yamna'aha, aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, idan ɗaya daga cikinku matarsa ta nemi za ta je masallaci kada ya kuskure hana ka, haka manzo Allah ya faɗa. Ba haka da kiyamul layli ne sallallahu alaihi wasallam, anan gurin muke so in ga hankali kuma kan masu zuwa kiyamul layli, mu tsarkake niyya cewa muna zuwa dan Allah, ba dan mu je mu yi gasa ba, ba dan mu je mu kiyamul layli wa sai da safi mu je muna bada labari ka ai ga mun dade ai lokacin da ake kaza muna daidai wuri kaza ai raka'a ta karshe ne ai da ni asar ta farko ai da ni asar ta ta jefin haramu, wannan sai zan to mutum yana sallata aikin sa kenan, yin nuna alaka an aslam sai kenan. Na biyu, idan za a bude idan za a bude sifika a masallaci sai a bude yadda za ta wadatar da mutanen wajen da ta kai tare zuwa wajen na nesa dan kar su damu da yawa. Akwai wadanda za ga su biyar suke kiyamul layla a gurin su amma sai su bude dan su bita katu wa hana sauran mutane bacci, kaga wannan ba daidai bane, amma akwai wanda mai yawan masallacin ya kai sai an bude sifika, in ba haka ba ma mu ba za su ji karatun liman ba, jin karatun liman kuma suke ba su kwarin gwiwa suna bi ma'anonin alqur'ani suna ratsa zukatansu, suna raya zukatansu da alqur'ani mai girma, to wannan kaga babu laifi a kan ba ban hanta, sannan da kuma wato idan da kuma yi izinin mijinta ba ta sula zai tafi wannan kuskure ne, haka mata da suke fita da yara ƙanana sabon haihuwa zai su yi ta kuka suna damun mutane ke biki yin sallah a nasaba biki ibada a nasaba, wannan kuskure ne, ki zauna ɗaki ki ki yi kiyamun lailin ki ki raini yaron ki, kin samu ladan kiyamun laili kin samu lada na kulawa da yaron ki, haka idan mijinki na jiya ki tsaya ki ziyarce shi ya fi sallah sama da ki tafi kiyamun laili, ina ba zan fahimta waɗannan da abubuwa ne da ya kamata a ce an kalle su. Itikafi kuma abin da yake bukata zama a cikin masallaci, zama a cikin masallaci tare da kyakkyawan niyya, sannan kuma ya zanto mutum da azumi a bakinsa inda rana ne, wannan shine abubuwan da itikafi yake bukata, zaman masallaci, niyya, sannan azumi in lokacin itikafin mutum ya shafi rana, sannan kowane masallaci da ake yin kamsu salawati a iya itikafi a cikinsa, amma idan kwanakin da mutum zai yi itikafi sun haɗo da ranar juma'a to lallai ne ya je masallacin juma'a ya yi itikafin sa yafi. Dai idan yi a masallacin kamsu salawat ya zai ranar juma'a, ya fita ya tafi sallar juma'a ya rusa ka'idar itikafi, ya zauna kuma yana itikafi ya shagala da mustahabi ya kyale farilla, to anan gurin tun farko sai ya zanto in dai kwanakin da za ta yi ya shafi juma'a to sai ta je wato ainihin masallacin juma'a ta yi itikafin ka, ina fata an fahimta. To wannan shi ne abin da ya kamata mu sani, sannan a cikin itikafi ba a san da mutum zai yi na abin da ya shafi duniya sai abin da yake dole, mai itikafi ya killa sai kansa ne da bishi sai Ubangiji, abin da ya shafi dole a cikin itikafi abinci abin sha shiga ban ɗaki duk waɗannan bukatu ne na dole, barci bukata ce ta dole, ina ba ta an fahimta. Don haka mutum zai fitar da masallaci don ban ɗaki don cin abinci don cin abin sha, amma in ba wannan ba haka ka zo a cikin masallaci masallacin ka na kusur titi kana kallon motoci masu wucewa kuma da sanin kana yi tafi ka rusa yi tafi, ko waɗanda suke zuwa da littattafai waɗanda ba na waɗansu ilimomi daban ba karatun alqur'ani ba, mutum ya zo da littafi yana karanta a masallaci na kai tafi ko da littafin fiqh ne ka rusa yi tafi, idan an zo darasin tafsiri kana cikin masallaci wannan ba yadda ka iya, ko ka so ka yi karatu ba za ka iya, dan darasin da ake na masallacin ka ba zai gani ka gina ka ba, sai ta duka Qur'ani tana kallon ayoyin da ake karantawa ibada sai zai shiga cikin kitabi, amma littafin adab littafin nahwu littafin balaga mathematics biology chemistry kana itikafi, jarida
wani na shiga itikafi ma da rika naman rediyo da sabon jirgin ta rushe itikafin wani ma na tambaya zai shiga da hansa din shi da wani lokaci da rika an tawaya ko ya guda wallahi da kai wannan ta rushe itikafin hansa din ta riga ta bar ta gida ta kulle shi sai dan ka gama itikafi da abokan hudda ka gaban ka shiga sai ka rubuta sako ne musamman a cikin hansa din ka sai ka aika musu ta hanyar kai duka yi musu cewa to na shiga ila zai yi tafiya ko ba na mun kwana biyu kar ma ka ce zan shiga itikafi a kai yayin ya gana nan daga nan zuwa kwana goma har kafin ka same ni a wannan waya ta ka hutar da kowa ta kulle waya ta aji sai ka rakan alqur'ani sai salatu da annabi sai zikiri sai halala sai istighfari sai tunan lahira gaba ɗaya ka manta da duniya ina yi kai yace wani garan bawo ne dan adam ke wa zuciyarsa sabi mutum ke wa zuciyarsa ya inganta imaninsa dattin da ya makalkale a cikin zuciya duk ta zubar da shi kafin ramadana mafi karancin kwanaki da manzon Allah ya yi jiya ramadana kwana goma ya taɓa yin kwana 20 na itikafi mata suna iya yi maza suna iya yi matan annabi sun yi itikafi tare da shi a masallaci bayan ya bar duniya ma sun yi itikafi duka abin da aka ce mace bai halatta ta shiga itikafi ba sai ta nemi izinin mijinta ko waliyinta waliyin lamarinta sannan kuma inda za ta yi itikafi din ya zanto an aminta daga fitina babu fitina to wannan babu laifi amma in akwai fitina to bai halatta ta je ba sannan kuma inda ta nemi izinin miji ko waliyinta ba bai halatta ta je ba a duk ita wannan shine abin da dai za mu yi a goman ƙarshe mu rubuci waɗannan lokaci kuma mu rubuci don ya yake kadari wanda manzo Allah ya ce kula lubun shi a cikin goman ƙarshe ko mu yawaita addu'a mu yawaita kuka ji fada ciki ubangiji ta Allah ya zamu ikon raya waɗannan kwanaki gaba ɗaya su da ibada lokacin shiga itikafi shine bayan sallar asuba mutahabbi ne ka shiga itikafi bayan sallar asuba manzo Allah ya tantar da kayan ka shiga itikafi bai zo masallaci an yi sallar asuba sai shiga itikafi lokacin fitar da itikafi kuma shine bayan sallar magriba zarin an yi sallar magriba sai ka fitar da itikafi sai ba dan fahimta a waɗanda suke tsayawa har sai wasu gari ranar idi da safe kuma su wanka daga masallaci su tafi masallacin idi suna ganin takawa suka yi saƙa sun da annabi suka yi wannan masu taka wannan da irin sai iyalin sa musu ne sai da ilawa daga idi a wannan daren idi din ya kamata ka fara bikin idi ke da iyalin ka za ku kai da yadda kafin da zaran ka ga labarin an gawata shi ke nan ramadan ya wuce goma ƙarshe kai wa idi kafin idan shawwal ya tsaya ba an fitar da goma ƙarshe ba to yanzu kafin da kusa shawwal kuma da idi kafin sunnar annabi yake shiga bayan asubahi ya fita bayan sallar magriba na zaka lafiya ba sai ka fara da yin sallah matace ka tafi yaji wato suka fata da mijin ta ta tafi gida amma ba ta tafi ba to tana son wurin kuma sai ubangiji ta Allah ya karɓi rayuwar mijin ta san asafin ta dawo gida to sai ta zo za ta dawo ɗakin mijin ta ka yi ta saba sai uban mijin ya ce a ka koma gidansu ta je ke ta saba menene abin yi a hakikanin gaskiya idan mutum mijin ta yi mutu inda shari'a ta tabbatar to zaman ta saba shine ɗakin mijin sawa'un gidan da yake mallakar ta ko da gidan haya ne a nan ne za ta zauna ta saba sai dai shi mai gidan haya da ya yi haƙuri kuma ya lura da halin da shiga ciki ba hali ne ma na asin tafiya ta kudin haya ba idan ko har rashin tausayinka ya sa sai ya nema to a samu yankowa musulmi ko cikin dangin ta ko cikin dangin miji su biya kudin haya na zaman da za su yi ta kammala ta kaba amma ka'idar ta kaba mai ta tana yi ne a ɗakin mijinka wannan shi ne nafsu ya tabbatar da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka abinda wannan uba ya yi wato uban miji bai dace ba kamata ya yi haƙuri ta koma ɗakin mijin ta je ta kaba a kan gaisu ne ya fi dacewa da shari'a sannan kuma zaman ta kaba zama ne da mace za ta yi za ta ƙaura cewa ado don zama ne da ya ƙunshi ibada mace za ta ƙaura cewa dukkan dangin kayan ado tufafi ba za ta sanya na ado ba za ta sanya tufafi da waɗanda suke ba ya zo ba sallata sannan ba za ta yi amfani da man shafawa ko turare ba sannan ba za ta yi amfani da sabulun wanki ko sabulun wanka mai ƙanshi ba sannan ba za ta yi kitso ba sannan ba za ta yi lalle ba sannan ba za ta rinka sanya kwalli ba har tsawon wata huɗu da kwana goma sannan ba za ta fita ba sai in fita ta zama ta dole sallar zuwa kamar zuwa asibiti ta je ka zuwa amma ta je aiki ta dawo wannan bai halatta ba inda tana cikin ta kaba ko a ce ta je makaranta ta ɗauki darasi ta dawo ta ci gaba da zama da abin nan dakin ta ba wannan bai dace ba ko alama bai dace ba daidai ba ne ba ta ba ta fita ta yi fita ta zama ta dole sallar zuwa ba za ta fita a dole ba ba za ta sa kallo ma ba wanne ne mutum za ta fi bukata tsakanin sa kallo da yin fito
kan da ya zama da amma lokacin da wata mace ta zo wajen manzo Allah ta idan gana ce ta san ne kulli manzo Allah ta wata hadar kwana goma kada za a jahiliya ba sai kana ɗaya kuke ba ku kasan ne sai jira an ce wata hadar kwana goma yake ba za ki sa ba har sai wata hadar kwana goma sai ce to ai kulli an ya ka ba ta ji in da na kanta sai ta kalle ga ta rota da kana goma in kuma ta kunce ta ji ne sai ta kalle ne ta ga shi kan ta yadda ba zai da ba za a makwa ba a doga ba da ta dubu dan dukkan abin da kuma ana ado an haramta ne cikin cikin garbi kan ne kuma mun kana shiga ne da zaran mujin ta yarda kana jin labarin mutuwar sa shi kenan kuka kanka ki tsire kayan adan da ke jikin ka in kuka ta akwai hoda baki leban ta akwai gan baki sai ta wanke ta goge daliyar ta ce da kaba ba sai wata mutum ta ga shi da ita sannan kuma idan wata hadar kwana goma suka wuce shi kenan ta fita daga kaba ba a ganin kuma sai wata mutum ta zo ta fita da ita daga kaba irin yadda ake na al'ada din wanda al'ada ce ba addini mai tambaya ta gaba na cewa sun sami sabani tsakanin da mijinsa kuma abin da mahaifinsa amma abin da ya fahimta wato matar mijin take zuga wato matar mahaifin nasa ita take zuga mahaifinsa don haka ko da ya musu dukkan wani alheri baya karɓa sai ta hana shi karɓa ba su kuso a yi abu ko a ga hankali game da wani ita bai dai dace ba ta mutum ya ya rika gaba tsakaninsa da ɗansa a ce mutum su daga kanin su ko kowane abu na duniya ya daga kanin su wannan bai dace ba duk irin laifin da zan ka yi maka idan har ya zo ya nemi ka yafe mata yana a kama mutane da zalincin da suke yi ba babu wanda zai rage a banka inda Allah na kama mutane da irin laifukan su da kayi laifi Allah ya kama su da da nayi da kin yi da yayi ubangiji ya kama mutum da laifin da yanzu babu kowa a banka in sa manzo Allah ya ce dukkan dan adam mai kuskure ne sai da wasarin safa'ina tawwabun mafi fita cikin masu wato ainihin kuskure su ne wanda suke kokarin tuba zuwa ga Ubangiji kuma kamar da Ali Ibrahim ta bayyana wallazina zalamu anfusuhum wallazina fa idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusuhum dhakara Allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun wato wadanda idan suka aikata wata alfasha ko suka zalunci kansu nan take kansu tana da Ubangiji su koma zuwa ga Allah wanda yake to bawa da yanka ko ya tuna ga ubangiji ya koma zuwa ga Allah sai Allah ya yafe masa haka ubangiji yake da an koma gare shi sai ya yafe to sai ma ya kamata idan aka yafe idan aka nemi ka yafe to sai ka yafe da ka bai dace ka kulle su kanka a zuci ba wanda kan zai maka mantar wannan ma ita ma ta yi kuma da wannan shi kuma mahaifi ne zo zai aurar da kansa zai masa aure to matar da ya zaɓo masa baya su amma sai ba ka dole cewa sai ya aure ta me zai faru da karfi lokacin da ya aure ta tunda baya son ta ga zama ba zai dace karshe da aka kai aka komo shi kenan sai suka rabu yaro yake yari da yake yari ne sai ya aure wata da kuma mahaifin har yanzu yana nuna gaba da shi kuma har an zo cikin wata Ramadana kan ya je ya ne da ubangi ya ce masa yayi duk abin da ya kamata ya nuna da yaki har mahaifiyar yaron ta ji tausayin kan ta tausaya masa halin da yake ciki sai ta sa baki ta ce da uban yanzu ake dace ba ana cikin wannan wata mai alfarma dan ya yi maka laifi ya tuba ya ne maka yafi ya yi kaza amma kai kiyasa wannan aka bai bane ba to wai sai kuma uban ya ji haushi sai ma ya saki ita kanta uwar so wannan ba dabi'a ce ta musulmi ba musulmi da kuma sai wannan ba wannan ba dabi'a ce ta musulmi na gari wanda yake fatan rahmar ubangiji ba kuma yake ba ran tsira daga wuta a cikin wannan wata ne aje ya riga ya laifi ya aure da ba ita kake so ba to shi kenan kuma ya dawo ya nemi ka yafe masa sai ka yafe masa kuma sannan ai a musulunci yadda ya mace ba a kursasa ta auri namijin da ba ta so da ka'idar shari'a kamar yadda muka ansa wannan a kwanakin baya to haka namiji ma uba ba zai tilasta masa cewa dole sai ka auro yar kaza ba ko yar wani ko yar wani ko yar aboki na dan mai zumunci dan shi kace so kai wadata ba kun kaza kai wadata shi kuma in kake masa gata ka kele sai auro da yake to lalle ka ko ba ka ba shi shawara shin wani yarinya da ɗanka yake yana so menene abin a kushe a tattare da ita a musulunci tana da wani laifi a musulunci da bai dace ba ɗanka ya aure ta shin gidansa suna da wani laifi a musulunci da bai kamata a yi aure a gidansu ba wannan shi za ka lura amma idan ba su da wata makusa a musulunci ko ita yarinyar ko gidansu baya dacewa o baya zai ce ba haka sannan baya dacewa ka ce dole sai wanda kai kake so ya aure dan kai ba shi za ka yi aure ba sai za ka yi aure kai lokacin da kake so ka aure da kake so kusuma kuma zai fita ne sai aure wanda yake amma ba daidai bane ba a matsa mutum ya aure da ba ya sabon aure da ba ɗayan shi ana gina shi ne akan soyayya in babu soyayya ba ba da haka manzo Allah ke jin tausayin masoya in ya ga soyayya ta yi soyayya wani dalili ya sa ba za a aure ba yakan ji tausayin shi ina ma su yi aure don da kansa yake cewa lan yura lil mutahabbayn ghayr zawaj ba abin da ya dace wa masoya guda biyu in ya fiye ka da kalle sai Allah ba tare da aure ba dai idan kuka matsa kuma kin su yi karfi kuma kuka ce sai aure ba shi ko uba ka ce da aure wata a wani gida ko iyaye su ma sun ce sai su aure da yan su wani gida to lokacin da su yi musu kwana su yi musu wayo su haɗu da juna da kusuri tun da yana son suna ce da haka ya kamata iyaye su hatara a madadin wannan ka a madadin dukkan al'ummar da suka taru wajen wannan taurarin tafiye da bayan da su ta kasar zama labarai muke roƙon wannan uba dan Allah ya ji tsoron Allah ya yafe a wannan tarihi kuma ya kalli alfarmar wannan wata mai alfara na wata Ramadan yaron nan ya ga ya aure magana ta riga ta wuce a rufe wannan tafsir a shiga wani sabon zancen da ba a duniya amma ka rike a duk shekara ɗaya shekara biyu wannan ko alama bai dace ba da halayya na musulunci to ne kai ka saba Ubangiji ba ka san Ubangiji ta Allah ya san maka kuma ya kamata ka dawo da mahaifiyarka tunda ne laifin kenan kawai dan ta ce a wani akai ta ba ta hakuri sai ka fice ta wannan ba daidai bane wannan ba daidai bane idan har mutum ya tafi a kan haka Allah na iya jarraba ya musu hukuma ne gidan duniya ko ba mu fasan Ubangiji ta Allah ya kamata da wannan laifi sai muke ya san maka amma kuma su muke ka yashewa ita mahaifiyar yaron ka dawo da ita sannan kuma su yaron ka yashe maka ka kyale shi ka cigaba da mu'amalar ka Ubangiji ta Allah ya sa yafi wannan shi yana godiya ne ga kafofin watsa labarai NTA Borno da kuma BRTV da kuma wasu takardar a haɗe wanda shi kuma yake cewa wai me yasa gidan talabijin na NTA Borno duk bayan talata ba sa samar da kuskure suka ke sai su sa mana a zuciya wannan wasiƙa ce da fatawa zuwa ga gidan NTA ni dai na gama kowa hakuri me yasa suke jurewa ba sa cikakke wallahi amma amma dai na san suna dawo da shi don karfe bakwai ne ko wani abu ne makamancin haka saboda wani program ɗinsu da karfe 11 da suke ɗaukowa daga Abuja da ranar talata to amma shi na san abin da ke cewa tun da dai an dawo da shi to ya kamata a bayar da shi a cike ba a yanke kasa a yi kusa da kusa da sama har yau rubutu amma dai na san tambayar ka na isar da fatawar ka wannan yana magana ne akan cewa mun na kabi arziki ya duwa yanzu da tsakanin mata ka samu mutum mai neman mutum sannan kuma namiji mai neman namiji Allah ya kare wannan tamammunan ɗabi'a ce wanda yake ko da a cikin dabbobi ba duka dabbobi suke yin ta sai su alade da ire-iren su wulakantattun dabbobi su ne a cikin jinsin su namijin ke neman namiji mace ta nemi mace amma a cikin bil'adama mutane dan adam da Allah ya karrama da kwakwalwa da tunani da basira bai dace a samu wannan ba Allah ce laqad karramna bani adam Allah ce laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim dan adam da Allah ya karrama shi ya mutunta shi dan adam da Allah ya halicce shi cikin daidaituwar yanayi mai kyau mai ban kai bai kamata a ce wai namiji ya zo yana sha'awar ta namiji dan uwansa ko mace tana sha'awar mace ya uwarta wannan abu ya sabawa shari'a ya sabawa lafiyayyen hankali bai dace da shari'a ba bai dace da hankali ba dan a hankalin mai hankali ba abin da mace za ta mori da shi a jikin mace uwarta sai dai in mutum ya samu juriyar zurfin kwakwalwa sai da kakamar shi tana ba su sako bai daidai ba yana jin daɗin abin da baya da daɗi kuma yana jin tsamin ko warin abin da yake mai ƙanshi duk mutumin da yake jin warin turare kuma yake jin ƙanshin shadda ka kaga wannan kakamar su su kulalar babu yadda ka iya ba don haka a ɗabi'ance ya kamata ɗa namiji ya yi sha'awar ɗa mace akwai ababen masu jan hankali a jikinta wanda za su sa ya yi sha'awar ita ma a ɗabi'ance ya kamata mace ta yi sha'awar ɗa namiji a ko abu a jikin su da ta yi sha'awa amma namiji yake sha'awar namiji mace ce yake awar mace dabbanci kenan ko kasar dabbanci waɗanda suke cikin wannan ɗabi'a su ji tsoron Allah su tuba sun kafin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da yake su da azaba dan kaga namijin da ke neman namiji idan ba an kama su ba ba sun cewa sun taɓa yin aure ko ba su taɓa yi ba kashewa ita ce hukunci sosai in ana doka in ana aiki da dokar Allah kawai kashe su aiki waɗansu malaman suka ce ma ayyukataluna harqan binnar za a kashe su ne ta hanyar kona su da wuka mafi tsananin azaba za a yi waɗansu malaman suka ce a hauginin da ya fi kowanne tsawo tsaunin da ya fi kowanne dutsen da ya fi kowanne da ke garin da suka yi wannan laifin a haushin sai a jeho su ƙasa sannan kuma a jeho su da buwar tsawon jefa don a kwaikwayi abin da aka yi wa mutane annabi lokaci fa da'ina aliyaha sabil hawa amqarna alaiha hijaratun min sijil mangudu musawamatan inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id fatan mun da suke cikin wannan mummunan ɗabi'a ubangiji ta Allah ka shirye su ya Allah ka ba su ikon tuba shin wani da dan adam zai iya auren ta matar aljana don namijin aljani ya auri sama ta dan adam yusuf ba dai ne babu aure a kasance shi imam malik ibn anas yana da wani sunan da ba da fatawa ta rusul ne don malaman da suka ce a kai aure amma gaskiya zancin su mai rauni ne shi abin da yasa wannan an rabba ka da tabbaci shi eh mutum ya take take wa ga wannan da yake yin da wani suke ake wayo da suke take a wani mugunta ne wani jinni eh da duk da yake kullun ke zuwa da rubari mun ta ga tayi ko ba ka ga da kake kare ta tafi da baka gani to ta bude kofa a cikin ku ko ba haka ba wani ma ya take da wata baya da mace yana zuwa yana barne ta wani a ce ina ma farko ta yi idan ba a ganin ta sai shi ka dauke da ita amma malaka ce in bude wannan kofar ku bude kofar yankin wasu ba ba a fara imam malik sun umma tsara wato jinsin aljan daban da jinsin dan adam abinda dan adam ke ci ya rayu ba sai aljan ke ci ya rayu ba abinda dan adam ke ji ni dadi ba sai aljan ke ji ni dadi ba kuma gaggawa da hanzari ma dan adam daban da na aljan yanzu haka ne kafin mu tafi da tafsiri da wasu aljan ne ke tafiya da na dole ne ke da muna ga wannan gurin ka ga na da hanzari yana da gaggawa yanzu haka sai likita ya fito cikin wata halitta mai ban tsoro ko mai ban sha'awa ko mai ban mamaki ko dan adam ko aiki ko dabba dan adam kuma dole a dan adam din sai ko da lokaci bai ba a rike dai ke to kaga tunda ba zai fuke aure ko ma akon samu biki wani idan jinsi ya zama daya da a samu kusantar juna yanzu mu a bankin mu kowa ya fita daga gaban abin kuma amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kun tashi in sarki da ake yi da hoje sarki da kafi ku yi da hoje duk haka ce saboda me ce shi sarki din nan da kuke ci ku jefar shi ne abincin ɗan uwan ku cikin aljanna ina fata mun ci ka ga ne kashin dabbobin ku kike ci ciyawar dabbobin ku kaga jinsin dabbobin na kuma daban daban ko na ga a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya da ta mutu duwa kuma yanzu sai kika aure aljanna sai na yi sai ya fada ku kafi ci ciyawar ku mari aljanna ku mazo ne kaga ba karamin aiki ba wannan ba dare bane akwai wanda suke karban bashin kaya a kasuwa amma kuɗin suke so a basu amma ba za su samu kuɗin ba sai su karɓi bashin kaya in sun karɓi bashin su su sayar sai su yi amfani da kuɗin sai don ana bin shi kuɗin kaya hakan ya halatta ko bai halatta akwai abin da ake kira bai'ul ina wanda ina nau'i ne daga cikin nau'ika na kasuwanci da ake yi manzo Allah kuma ya nuna riba ne har yake idza tabaya'tum bil ina وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم يكي إذا تقول لك بلكي يا تربا كان نمتك يبدأ كيو ينازع تا كيو نتك كيو كل من ترى باين دبوبي باكا صلى باكا كرتو باكا أسل فاركو ونكين إلى يورك ورضيتم بالزرع كيف بعمد نوما abin da yake nufi da kuka damu da noma noman da zai dauke muku hankali ya hana ku ibada ciwon da zai dauke muku hankali ya hana ku ibada ba ma rayuwar tattalin arziki economy kaɗai ne a gaban ku ba ruwan ku da addini ya za ku samu kuɗi ne kaɗai a gaban ku ku ji kyale jihadi manzo Allah ku tafi Allah ya ɗora muku kuskanci ba zai taɓa ɗauke ku da kuskanci ba sai sun koma zuwa ga Allah to bai'ul ina malamai suka fi shi ne yanzu kasuwa ina buƙatar rance na naira 1,000 rancen naira 1,000 nake bukata na zo wajen ɗan kasuwa sai ce su ba zai bani rance ba amma zai sanar min da wannan a kamfar a matsayin bashi nake to nawa ne kuɗinta sai ya sayar min da wannan a kamfa naira 1,300 bayan kuɗinsa naira 1,000 ne na karɓa ka ga ana bina nawa 1,300 daga bashin shi kuma yake to ka sayar min ita naira 1,000 mu kuma dama 1,000 nake neman me zan yi da kanta sai nace eh sai na ba shi a kan fasiri ba na 1,000 kar ka manta shi kuma yana bina nawa 1,300 ka ga wannan rubutu kawai wayo ne ake to wannan shi ne dai ulina yan kasuwa suna yin wannan dabar sai ka je neman kuɗin ce a'a sai dai mu sai maka da wannan haja ko ba ka rancen wannan a tamfar ko ba ka bashin wannan a tamfar in ka ka bashin a tamfar sai kuma sai a kanta a wurinka amma da farashin da yake kasan yadda suka sai maka to wannan riba ne musamman idan an samu tsakanin wanda ya karbi hajar a wurinsa kuma shi ne yake yi ka wannan riba ne kawai wannan amma idan ka je ka karɓo tufafin sai ka je ka kai yadda ke a wajen ka samu kuɗi to wannan daban dan ya dawa wanda ya siya daban da wanda ya ba ka bashi takabbar karshe mai wannan takarda yana cewa yana ɗaya daga cikin masu halarta wannan darasi tun shekaru da dama da suka wuce baya, amma a bana Ubangiji Ta'ala ya gargaɗe shi da wata matsala a kunnensa kwata-kwata baya ji, da haka kawai yana zuwa wurin karatu ne don ya hamlata, amma baya jin abin da ake cewa. Da haka yake fatan ƴan uwa da su taimaka masa da addu'a a cikin wannan wata mai alfarma, walla Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo maka da binsa. Ya Ubangiji, muna roƙonka da sunayenka mafiya kamala da siffofinka masu ƙarfi, ya Ubangiji, ka dawo maka da binsa a warware maka matsalarsa. Da haka ƴan uwa, kuma kowa ya sake addu'a ko musamman tun daga cewa za a fara tahajjud, sai a sake a cikin addu'a shi da sauran ƴan uwa da suke cikin matsala makamantar wannan kowa da ma ba wannan bane. Wanda ya matsayin mutumin da ake bin shi bashi na ruwan famfo da wutar lantarki duk bai biya ba, so ana iya masa sallah bayan ya mutu ko ba za a masa sallah ba? Na farko dai ya kamata ka san cewa hukuncin cewa idan mutum ana bin sa bashi kuma ya mutu bai biya ba, ba za a masa sallah ba, wannan a farkon musulunci da ya kai an soke wannan hukunci. Manzo Allah ya kasance a karan fari idan ya tambaya ga inda mutum ya mutu, yake hal ala sahibikum bainan aw bainun, sun akwai bashi a kan ɗan uwanku idan suka kai ɗaya sai ce sallu ala sahibi, su zo su yi masa sallah. To amma daga baya manzo Allah ya cigaba da yin sallah hatta a kan waɗanda yake jin su bashi, wannan dangin da sallah kenan game da batu. Sannan kuma batun ana bin su bashi na ruwa da kuma na wuta bai biya ba, wannan haƙƙi ne a kan ɗan uwansa su biya musu, waɗanda suka magabanta su ne ya zama wajibi su biya bashi da yake kansa kafin ma su raba gadonsa. In kuma bai bar abin da za a biya bashin ba, to su yi taro-taro su biya masa, ko a samu ɗan uwa musulmi ya biya masa a matsayin sadaka. Domin abin da ya shafi wutar lantarki ko ruwan famfo ba wani abu bane ba da wani mutum ke da haƙƙin ya ce su kaɗai, dukiya ce ta ƙasa ta dukkanin jama'a gaba ɗaya. Ba ka da damar za ka iya tuntuɓar al'ummar ƙasa cewa sun yaƙi dukkan bin ɗin da ake bin shi na wuta ko na ruwa. Saboda haka a nan gurin wajibi ne ɗan uwa musulmi su biya musu, don saboda ya kasance an barrantar da kanka daga tambayar ka wannan bashin a ranar tashin kiyama. To tambaya ta biyu yana cewa akwai waɗanda suke da aƙidar cewa a juma'a ta ƙarshe cikin ramadana tana da wata sallah ta musamman, kuma a sakamakon haka har akan yi waɗansu salloli na nafila cikin jam'i, wani lokaci a yi su da rana kamar lokacin azhar ko la'asar, wani lokacin kuma a yi su da dare kamar lokacin magariba ko isha. Sun hannu ya halatta a wannan ba da matsayi cikin addini gida. Na farko dai juma'a ta ƙarshe a cikin watan ramadan ba ta da bambanci da sauran ranakun juma'a na cikin wata ko na farko ko na tsakiya. Babu wani dalili a shari'ance, aya ta alƙur'ani ko hadisi ingantacce da ya nuna fifikon juma'ar ƙarshe a kan sauran ranakun juma'a da cikin wata ramadan. Duk wannan shafi fatu ne na malamai, sannan keɓantarta da waɗansu nafin fili da ake yi cikin jam'i shi ma kuma wannan bid'a ne ba ya da asali cikin addini. Abin da kai dama ake kira da suna bid'a a yi abu da nufin neman kusancin Ubangiji kuma ya zanto ba ya da asali a cikin maganganun Annabi sallallahu alaihi wa sallam in da tattu ko kuma ayyukan, ba a taɓa yin ba abin a lokacinsa shi bai yi ba bai kuma umarni da aini. To wannan shi ne ake kira da suna bid'a. Wannan mai tambayar yake na ji an ce cewa ar-rashid a matsayin suna daga cikin sunayen Allah bai inganta ba, domin hadisin da ya nuna haka da'ifi ne, tun haka ne ɗaya ke nan. Idan kuma haka ne mutumin da aka sa masa suna ar-rashid, tun da hadisin da'ifi ne ba ingantacce ba ne ba, zai iya canja wannan suna a madadin abdur-rashid ya canja su da wani abu daban kamar abdur-rahman, abdul-aziz, abdul-ghaffar ko kuwa. Tambaya ta farko ɗaya haka ne, hadisin da ya nuna cewa ar-rashid suna ne daga cikin asma'ullahi husna hadisi ne dai. To tun da haka ne kenan mutum ba zai sanya wa kansa suna ar-rashid ko ya sa wa ɗansa suna ar-rashid a abdur-rashid da kai nake son shi, ba za a sanya wa mutum suna abdur-rashid ba. Wanda kai aka sa masa suna abdur-rashid to yana da dama ya canja ga abdul-aziz, abdur-rahman, abdul-ghaffar, abdul-jabbar, ya dinga da kansa zuwa dukkan wani suna daga cikin sunayen da suka inganta cikin alkur'ani ko kuma cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai. Ina fata an gane. Wannan yake na ji waɗansu sun ce kace ba a rera addu'a ta alqulub rera kudin dan bid'a ne haka ne ko ba haka ne ba eh haka ne na ba da kuma tun da zai rera addu'a ta alqulub ba a irin tsarin da yake karanta alquran don kan shi alqurani lalle an ci ayi da zanni ne har manzo Allah ke laysa minna man lam yataghanna bil qur'an ba a yi daga cikin mu duk wanda bai rera alqurani ba abinda yake nufi da rera alqurani karanta shi a jerance da fitar da harfansa kowane harafi a fitar da shi daga mafukarsa a ba shi sifa da ta dace da shi idan harafi ana masa tafsir to mai karatu ya fassara shi wato ya taurara shi idan ana masa karatu to lalle mai karatu ya turanta shi wajen karatu ya ba shi irin abin da ya dace da shi min hamsin wa siddatin wa rakawatin wa takririn wa isti'la'in wa istifalin dukkan siffa daga cikin siffofi na harfa da suke sanannu a cikin ilimin tajwidi mai karatu ya kula da su to yayin da yake karatu a irin wannan tsari da harshe na larabci tunda an saukar da alqur'ani ne da larabci to suna bin ajira ya yi tagalli rera alqur'ani mai girma amma ba zai zo ba yana karanta alqur'ani irin yadda ake karanta labarai a rediyo ko a talabijin ya zana alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim wannan ba qur'ani ba ne kalmomin na alqur'ani ne amma ya karanta su a wani salo wanda ba a yadda a karanta alqur'ani dan bai rera ba sai yana alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmiddin kuma ko alama ne karanta alqur'ani ne sai ake rera alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ko na maka mutum haka wannan shine rera to ita kuma addu'a ba za ka rera ba sai dai ka karanta ta yadda take ina ba san mai بلغت اللهم هدنا فيمن هديت انا امين قالك اذا اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت لا لا ولا كل القران بس ما هم يعني اللي كنت بتقول ده مثل ما يجي رجاج ونباير ده هيا نجيبه ساكت تواجع باش كبيرة تربو هيا dan aje ai kallo sannan a dawo masa da shi ne gudan wani lokaci da aka yi ittifaki yin wannan sana'a ya halatta ko bai halatta ba in idan bidiyo ka ga din na karatun alqur'ani ko hadisi ko tafsiri ko dukkan wani ilimi da za a yada ilimin da yake da alaka da addini ko wanda yake da alaka da rayuwa likitanci ne bincike ne kan wani abu kan kibiyar sararin samaniya kan abin da yake fi injiniyanci likitanci da sauran sana'o'i na mutane idan kasafin ya tafi wannan babu laifin mutum ya karɓe shi a matsayin haya kuma ya biya kuɗi kuma idan an gama ya mayar wa da mai shi kayanka babu laifi a haka amma idan kasafin na kaɗe-kaɗe ne da waƙe-waƙe ne da kinafinai waɗanda suka kunshi ganin mata a tsirara a cikin hali da bai dace ba gashin kansu a waje sun bayyana da dukkan wurin da ke zama fituna ga ɗan namiji idan ya kalle shi to irin wannan sana'ar ba ta halatta ba haramun shi. Muna san ƙarin bayani a kan wa'azi ga mai ya halatta na kuke wa'azi ko bai halatta wa'azi ba. Domin ji waɗansu malamai suna cewa babu kyau ga kuke wa'azi. Ya halatta na kuke wa'azi ga jinsunta, ‘yan uwanta mata. Wato, akwai bambanci tsakanin wa'azi da karantarwa. Wa'azi za ka yi wa mata ‘yan uwanta wa'azi, tunda wa'azi na buƙatar ɗaga murya. Kuma na buƙatar ɗaukar lokaci tsakanin mai wa'azin da wanda ake yi wa. Kuna faɗa an hanyar. Sannan kuma da zai waɗansu hanyoyi da wa'azi yake ɗanta da su ko ya sha bamban da ilmantar da haka mata na iya yin wa'azi ga mata ‘yan uwansu kuma ta iya yin wa'azi ga mazaje waɗanda suke muharramanta iyayenta ƙannanta yayyenta da sauransu an gane ku domin ayar da sai magana a kan umarni da kyakkyawa da hannu daga mummuna ta shafi maza ta shafi mata da ku cika surutu tauba ubangiji ta ala ce wal muminuna wal muminat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.
نعم.
ومن من ما جاب من ما جاء بانجلا شو ما سكت ما كان بانجلا ساشي ما سكت ما كان ساشي سنة سألا أم بس سفوفن شو نفر كل أمر بالمعروف وينهون عن المنكر ذكر سنة ومن من كان سنة هم من دونه sannan kuma na biyu wa yuqimuna salata suna tsayar da sallah sannan kuma na uku wa yuqimuna zakata suna bayar da zakata sannan kuma na hudu wa yuti'una Allaha wa rasula, suna yin ta'a ga Allah, suna yin ta'a ga manzon tsira shi da Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To kaga wannan dukkanin su ayyuka ne na ta'a waɗanda maza da mata sun yi tare da su. Bayan za a yi tawari ku su yi sallah ɗin tare, su yi zakka, kuma su bi Allah da manzansa, amma wajen yi abu ko kuma ne da ta ce wannan na maza ne ka ɗaya da mata. Bayan kuma ayar ta haɗa shi guda ɗaya, ta ce wal mu'minuna wal mu'minatu, sannan sai ta faɗa ayyukan nasu. A ƙarshe kuma sai ta sake faɗin sakamakonsu. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم. بهذا وعد ياسر ثم لا ياسر هناك في بلدناك مثلا كره يتولى من باب او لا ماسى يد من يجي كرم كرد ماذا زي يسمى كرم كرد ماسى انتا كاما وحكم في ذات اي كرم كرد ماسى يسمى كرم كرد ماذا زي انتا كاما. An fahimta ko? Babu wani ƙarni da aka taɓa yi da aka samu wani shahararren malami wanda mata ba su karanta da su ba. Ɗauki ƙarnin farko shi ne ƙarnin farko. Aliyu bin Abi Talib daga cikin sahabbai da su dole. Ba na maganar ilimi yana ce. Daga cikin mashahuran waɗanda suka karanta da shi akwai mata guda huɗu. Ɗauki ƙarnin tabi'ai. Akwai Ibn Shihab Az-Zuhri. Limamin hadisi kenan a lokacin tabi'ai. Daga cikin malamansa da suka karantar da shi a kai nata da su tabi'u tabi'i da lokacin su Imam Malik ibn Anas. Daga cikin malamansa akwai mashahuran mata guda biyu. Haka idan ka taho dukkan kowane ƙarni har yanzu a ƙarnin yau ba wani mashahurin malami da mace ba ta karantar da shi ba. Ina fata an fahimta. Akwai wanda mata su sayan sun karantar da su. Akwai wanda ke da malamai 250 daga cikinsu don mata ne sun karantar da su. Shamsuddin Az-Zahabi wanda ake cewa bayan mutuwarsa ba a haifi ilinsa ba a tsabagen Harda. Daga cikin malamansa akwai mata, kuma shi da kansa yake cewa daga cikin takaicinsa a duniya akwai wata mashahuriyar mace a Egypt a ƙasar Misra wanda ta shahara da karantarwa. Ya ji labarinta yake son ya samu falalar ya taɓa koyon hadisi a wajenta ko ya ɗauki ilimi a wajenta. Ya nuko gari tun daga ƙasar Siriya tun daga Sham ya taho Misra don neman ina zai ji ranar da take da majalisi zai zauna ya ji karatunsa. Yana fitowa Misra aka ce yau kwanan ta goma da mutuwa. Yake idan na tuno cikin hasara don kaɗa a fage ilimi a kai wannan hasara. Kibatun Lahi Ibn Asakir babban malamin tarihin nan mai littafin nan babban ƙasin littafi mai suna Tarihu Dimashi. Wato daga cikin malamansa akwai mata. Duk tarihin malamin za ta ɗauka akwai mata. Akwai mata da kai karantar da. Malamin Umar Aisha ta aka zafi ƙirji daga cikin tabi'i. Zuhuri su Tawo Ibn Kaysan Al-Yamani su wani su wani. Suna zaune a gida ake ƙetare waɗansu sahabbai a ƙwanƙwa sama ta ƙafa a mata sallama a yi mata fatawa kan abin da waɗansu sahabban sun kasa bada amsa. Ina fata an fahimta. To kawai magana sai ta yayin da mace za ta karantar da mata an wanta ta ga ba ta da matsala. Amma idan za ta karantar da maza ba to dole sai shiga ta kamala. Ba ta ga abu ƙafa a ga an turki a cikin hijabi cikin fitar. Irin fitar da ta dace a musulunci. Fitar da ta dace a musulunci. To wannan sai ka abin da ake bukata. Wannan mai tambayar yana cewa an samu wani yaro da mahaifiyarsa ta rasu ta kawo shi wajen matarsa don ta shayar da shi ita kuma tana da yarinyar take shayarwa. To wajen aka ba su fatawar cewa ka ware mamanta na gefen dama ga ɗaya yaron na gefen hagu kuma ga ɗaya yaron. To wannan ko da sun sha nonon juna ko da sun sha nonon tare da gaba ɗaya ba su haramta don sun auri juna. Wannan fatawar ba ta da kyau. Haramku yana tambaya ne ta hanyar shan nonon shan sawa'un na dama aka sa gona ko aka bari biyu ba a nan banki. Ina fata mu yi. Ko Ibn Hazm wanda yake da zahiri yanki abin da yake shi ne haramku yana tabbata ne in yaro ya tsotsi maman da kansa. Amma idan ma tsoro ta aka yi a wani mazubi aka banki to bai zama haramun ba. Malamai kuma suka yi makarantar. Suka ga abin da ake kallo ginuwar naman jikin yara a sakamakon kan maman wannan matar. Sawa'un ya tsotsa ne da kansa ta tsoro ta aka yi a wani gurin da ya ke sa kowa ya ke yi wannan da ke ake sa ba na kana kuma sai da cewa kawai amma ran wannan ne ke fanda mana wannan ne ke fanda hannu wannan ba da ke wannan ba. Wannan zaka ba da aka rubuto daga wata tsangaya ta karatun Al-Qur'ani da ke Balori. Wannan da rubuto ta kada yake babban abin da yake neman alfarma daga gidan rediyo na Fit
cewa yadda suke sa tafsiri yanzu na karatun alkur'ani na malam ja'far ko da azumi ya wuce ga Allah a rinka sa musu shi lahabi lahabi ko a nemi wanda zai ɗauki nauyin karatun a rinka sa musu. Yadda ya hada wasu ɗan daga malam nuno da ɗan falmata a madadin jama'ar da ku shi ne tangar shi mulkar da aka danta zuwa ga gidan rediyo na shi ko ko wuce zuwa ga al'ummar musulmi waɗanda su ne za su ɗauki nauyin karatun. Idan kuma an samu waɗanda suka ɗauki nauyin nan lahabi lahabi kafin nan gasar da ba su da zafin azabi ne.
Kaji ma ana sa wa Allah, da suna ba su ɗan yi bugon mamaya tun da ban san inda ke ba ko bai rubuta adireshinsa ba a ce ban sani ba na yi shuka idan makwarwa wannan sai ba mutane da dama suka samu waya sai zan to cewa a cikin kowane awa ɗaya zai iya samun waya 30 ko 40 bayan tax ba iyakar daga nan ko daga Kano ko daga Bauchi ko daga Waluri to amma gaskiya kowa ya san cewa yawa waya da yawa irin haka mutum ba zai iya amsa haka ban tsammanin na an ta kashi 7 cikin 10 na wayoyin da muke sa. Kuma wannan ya faru ne kuma da karancin lokaci sannan kuma ɗan suke ta rubuto tambayoyi ta hanyar waya ta hanyar tek to sai ina gogewa sun ga cewa suna da haƙƙin an ta hanyar da cikin su ba ba duka a yadda suke a rubuta karan karanta su mai tambayar farko sai assalamu alaikum ina rubuto muka tambayoyi na dan neman ansa amma ba ta ansa wannan kusan ita ce ta tabbas. Tambayar ita ce me yasa ba ka karanta al-qunut lokacin da kake sallar asuba ɗai ke ne mai laifin sallah ba tare da kama hannu ba don Allah don Allah ta bani wani bai rubuta sunan jawabin farko daga ɗaya ba ne. Na farko dai tambayar farko abin da ya shafi al-qunut a lokacin sallah a asuba wannan bai tabbata ba ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-qunut sai biyu da suka tabbata daga manzon Allah kaji na farko wato al-qunut na annawazi yayin da wata musiba ta sauka a gani ko yayin da waɗansu musulmai suke cikin halin tsakanika yi sai ka yi al-qunut kana roƙon Allah ya fitar da su daga halin da suke kamar yadda yake cikin hadisin Bukhari manzon Allah ya rinƙa yin al-qunut ga du'afa'ul muslimin waɗanda ba su yi hijira ba suke zaune a Makka ya rinƙa roƙa musu Ubangiji Allahumma anjil walid ibn al-walid ya Ubangiji ka fiti ka tsamar da al-walid ibn al-walid ka tsamar da wane yana ambaton sunansu to yin wannan al-qunut din ana iya yin ta a dukkan salloli guda biyar ba tare da bambance asuba da sauran ba sannan kuma limami zai yi ta ne bayan ya dago daga ruku'i a raka'a ta ƙarshe sannan kuma zai rinƙa yin addu'ar ne a bayyane ko da sallar azhar ce ko la'asar ma mu kuma suna cewa amin adadin kwanakin da suka ciba da su kwana biyar ne sati ne wata ne liman dai zai rinƙa yi a bayyane kuma ana yin ta a cikin dukkan sallolin nan guda biyar kuma bayan an tago daga ruku'i kafin zuwa sujada a raka'a ta ƙarshe. To kaga wannan hadisin ta tabbata cikin sahih Bukhari ba ka da matsala. Al-qunut ta biyu ita al-qunut da ake a cikin wuturi ya yi tabbata sun yi kammala safai a wuturi raka'a ta yan wuturi to ita kuma akan yi al-qunut amma akan yi al-qunut din wannan ne idan liman ya kammala karatun fatiha da sura kafin ya tafi ruku'i wannan shine ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bayan an tago daga ruku'i ba ba wani nasi da ana yi bayan tagowa daga ruku'i ko da kun ga mutanen Saudiya suna yi ba su da hujja in dai a hadisi ne duk wanda ya karanta da sunnar manzon Allah ya san cewa ana yi ne kafin a tafi ruku'i amma mun yi wazo shine bayan an tago daga ruku'i sannan kuma al-qunut da ake yi na wukuri ba kullum ake wata rana a yi wata rana a ki shi ne sun mata da aka wata rana yanzu zai sallar da na suka ji bamu yi na farko da rige ne muna da hujjar ne ina ba kan su wata rana a yi wata rana a ki ba kan da kusa wata da ba ko ba a yi ba don manzo Allah bai mutunce shi kullum ba ina ba kan su to wannan shi ne al-qunut guda biyu da suka tabbata ta fuskar gidara. na dagowa daga rukui a cikin salat asbahi kadai wannan babu hadisi a kai asar ne na Umar bin Khattab kuma shi ma bai inganta ba ta hanyar riwaya zuwa gare shi kuma an samu ikhtirabi wato na fizzan na abinda ake karantawa din sun ka banban da juna ta fuskar riwaya kamar yadda za ku iya ganin wani bangare na wannan jawabi a cikin littafin bidayatul mujtahid wa nihayatul mujtahid wannan shi ne dalilin da ya sa ba ma yin ikhtilu a cikin sallar asuba bai tabbata fuskar hadisi ba bai tabbata cewa manzon Allah ya yi shi ba wani sahabi ya ce na yi sallah a bayan annabi na yi a bayan abubakar na yi a bayan umar bin khattab ban taɓa ganin ɗaya daga cikinsu ya yi alƙulut a ba a cikin sallar asuba ba saboda ka ga babu hujjar gina kai wannan shi ne dalilin sai maganar cewa mutumin da bai ɗora hannun dama a kan lahadu ba ma'ana bai yi sabaru ba bai kuma yi alwada'u ba shin yana da laifi ba za a ce yana da laifi ba sai yadda za a ce baya da sallah amma ya yi hasaran lada da ya kamata ya samu da ya yi koyi da manzon Allah da ya samu lada da bai yi ba to babu lada babu zunubi a kan ya yi hasaran lada sannan ba a yi masa tanadi ko alƙawari na wani zunubi ba ina ba ba an hanta domin ɗora hannun dama a kan na hagu ko ka ce alƙabdu fi salati ko alwadu a cikin sallah wato ba rukuni ne cikin rukunin ita sallah ɗin domin sallah takan rushe ne yayin da mutum ya bar rukuni cikin rukuninsa ina ba ba an hanta to saboda haka wannan ita ce wato ainihin ansarsa.